tarayyar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za ya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol FM, sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Ana kuma ya kama mu ta Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Kana ana iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci na yau Laraba 16 ga watan Janairu shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan safiya tamu ta nan birnin Washington DC a nan kasar Amurka. Kamun mu sanduma cikin shirin, zara ko zaki fara mana da kanin labarai.
A yau Laraba ake tsara majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a kan batun tura takardun dalilan neman tsige shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga majalisar dattawan kasar. A Najeriya an gudanar da bikin tunawar da sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga a babban birnin tarayya Abuja da kuma wasu jahohi a kasar. A yau Laraba, ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce makomar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 game da shirin makaman nukiliyar Iran ya ta'allaka ne akan ƙasashen Turai.
To muna tafe da cikakkun labarai. Idan kuma muka shiga duniyar rahotanni za ku ji cewar a yau Najeriya ake bikin tunawa da mazan jiya bayan kwashe shekaru 50 da kammala yakin basasa. Ana iya cewa matsalar tsaro a kasar ta samu matsala.
A magarar cewa gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a yankuna da take fada, abin ba haka yake ba. Gwamnatin tarayya ta sace tsaye haikan.
Ita kuwa kungiyar 'yan ta'adda ta IS ta dauki alhakin harin da ya sanadiyar mutuwar sojoji sama da 80 a jamhuriyar Nijar. Ko me hakan ko me kungiyar take nema?
Idan babu wani mamaki a ce sun dauki nauyin kai harin, kuma ajandar su ita ce cikin wannan shekara ta 2020 su kafa daula.
To bayan labaran duniya da kuma rahotanni muna tafa da shirin himma ba ta garago wanda Abdulaziz Adali Toro zai gabatar mana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. A yau Laraba ake tsarin majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a kan batun tura takardun dalilan neman tsige shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga majalisar dattawan kasar don fara zaman shari'ar da ake tsarin yi a makon gobe. Majalisar ta amince da takardun tuhume-tuhumen a watan da ya gabata, amma shugabar majalisar Nancy Pelosi ta jinkirta tura takardun yayin da 'yan Democrat a majalisar wakilai suka yi kokarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yarda a saurari bahasi daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar. Har yanzu dai ba a warware batun ba, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ki yarda da matakin kiran shaidu kuma ya ce za a yanke wannan shawara daga baya a yayin da ake shari'ar. An gudanar da bikin tunawa da sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu a fagen daga a babban birnin tarayya Abuja da kuma wasu jahohi kamar Borno da Adamawa, wato yankin kasar da kusan shekaru 10 kenan ana yaƙi da mayakan Boko Haram. Kimanin gwauraye 200 ne da iyalan sojoji da suka rasa rayukansu suka samu tallafin kuɗi da kayan abinci a wurin taron. 'Yan Boko Haram sun kashe mai gidan Olubunmi Adetunji, wani soja, a yayin wani artabu a garin Maiduguri a watan Afrilu a shekarar 2016. Ya rasu ya barta da 'ya'ya hudu.
attend the defense headquarters and the army headquarters for what they have been doing in my life. Because since then, 2016, I don't know how much they sell rice in the market.
Tace na gode wa headquarter tsaro da ta sojojin Najeriya saboda abinda suka yi mani saboda tun daga shekarar 2016 ban san nawa ake siyar da shinkafa ba a kasuwa suna bani shinkafa da kayan abinci har ma da tallafin yara suna kiran mu a kowace shekara domin biyan tallafin to ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC A yau Laraba ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce makomar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 game da shirin makaman nukiliyar Iran ya ta'allaka ne akan ƙasashen Turai bayan da ƙasashen Turai guda uku suka rattaba hannu a yarjejeniyar suka zargi Iran da karya ka'idojin da aka gindaya Da yake magana a wani taro da aka yi a kasar India, Zarif ya sake nanata korafin da Iran ta dade tana yi akan cewa kasashen na Turai ba sa cika nasu alƙawarin a fannin tattalin arziki a ƙarƙashin yarjejeniyar. Ministan ya ambaci rashin sayan man fetur din Iran da kuma janye wasu kamfanonin kasashen daga Iran. Zarif ya yarda cewa Tayi Iran tayi watsi da alƙawuran da tayi a ƙarƙashin yarjejeniyar amma yace sai aka yi watsi da ƙorafe-ƙorafen Iran yayin da ta kiyaye ka'idojin yarjejeniyar ita kuma Amurka ta janye daga yarjejeniyar ta kuma sanyawa ƙasar sabbin takunkumin hanyar tattalin arziki Harbe-harben bindigogi da aka ji jiya Talata a Khartoum babban birnin kasar Sudan a lokacin da fada ya kaure tsakanin bangarori daban-daban na rundunar sojojin kasar sun bayyana raunin gwamnatin haɗin gwiwar kasar mai magana da yawun gwamnati Faisal Muhammad Saleh ya dora alhakin tashin hankalin akan hukumar leken asiri da ta tsaro ta kasar wato NISS da a baya ke biyayya ga tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir wanda aka hambarar a wani juyin mulki da aka yi a watan Afrilun da ya gabata bayan shafi watanni ana zanga-zangar rikin jinin gwamnati
To a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotanni. A makon da ya gabata ne jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka kaddamar da wata rundunar samar da tsaro a yankin. A jiya Talata, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana rundunar ta a Motekun a matsayin haramtacciya. Dr. Umar Jibrin Gwandu, mai baiwa ministan shari'a shawara a harkar tsaro, ya yi mana ƙarin haske a kan matakin na gwamnatin tarayya.
To akwai wani tsari na gwamnatin tarayya da ake yi akwai wasu abubuwa wanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun yi tarayya a ciki sannan kuma akwai wasu abubuwa wanda ita gwamnatin tarayya ita kadai take da hurumin yin su abubuwan da suka shafi irin su tsaro kamar harkar buga kudade kamar abubuwan da suka shafi makamai kamar abubuwan da suka shafi ma'adanai abubuwan da suka shafi haddade iyakokin kasa da kuma raba jihohi suna da akwai abubuwa masu yawa to daga ciki kamar yadda na faɗa maka matsala ta tsaro haƙƙin gwamnatin tarayya ne na saga cewa an samar da tsaro a cikin jihohi da kuma dukkanin iyakokin ƙasar
ba ai kusan ana iya cewa gwamnonin nan su ne waton ainihin jami'an tsaro na jihohinsu ba a ganin cewar sun kirkiro da waɗannan tsarin ne domin su ba da kariya ga mutanensu ganin cewar gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a jihohin nan yankunan
A magarar cewa gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a yankuna da take fada a din ba haka yake ba gwamnatin tarayya ta saki tsaye haikan ta hanyar samar da tsaro a jami'anta na sojojin sama da na kasa da wasu dukkan rundunonin a jami'o'i wanda za su bada tsaro don haka gwamnatin tarayya tana bada nata gudunmuwa kuma tana ci gaba a kokarin da take yi na ganin an gwanzar da zaman lafiya
kana cewa gwamnati tana iya kokarin ta wajen samar da tsaro amma har ya zuwa yau ana iya cewa akwai tashe-tashen hankula akwai sace-sacen jama'a a yankuna da dama a Najeriya wannan ya nuna cewa gwamnati tana iya yin ta kenan koko har yanzu dai akwai bukatar a samar da wannan tsarin
kasashen da ake ta bugun gaba da su cewa sun ci gaba su ma har yanzu suna fama da matsaloli na rashin tsaro kuma kana da masaniya shekaru aru-aru gwamnatoci musamman na Amurka suka yi ganin sun yaki da ƴan kungiyar Al-Qaida da makamantansu ba za a ce kuma ba su da tsaro ba
to wannan yana iya nuna cewar ita Najeriya gwamnatin tarayya ta gaza ne koko su me yasa suka fito da wannan tsari
To yanzu su za a yi wa tambaya me yasa suka fito da wannan tsarin nasu me suke nufi
kana nufin sun fito da tsarin ba tare da ainihin tuntuɓar gwamnatin tarayya ba kenan
ba tuntuɓi ma'aikatar shari'a ta ƙasa ba tuntuɓi waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari ba haka kawai wasu kawai sun tashi tsaye sun ce za su yi nasu tsari wanda ya saba ma doka don haka shi yasa aka ma'aikatar shari'a ta fitar da bayani cewa wannan abin da suke son su fito da shi ya saba ma dokar ƙasa
To yanzu ku a naku a gwamnatance na tarayya me kuke yi don ganin cewar an samu tsaro ingantacce wanda babu wani gwamna da zai yi tunanin cewar akwai bukatar ya tashi haikan wajen samun al'umma shi tsaro.
Ai kana da masaniya irin matakai da ake duka na ganin an samar da tsaro da zaman lafiya a kowane yanki na kasar nan musamman wuraren da ake yi shahara na rashin samar da zaman lafiya kuna da masaniya irin matakan da gwamnati ta duka da kuma har yanzu ana ganin cewa an samu zaman lafiya har ma za a iya janye rundunonin sojojin da aka kai saboda zaman lafiya ya samu
cewar al'ummar Najeriya na ganin cewar wannan gurguwar dabara ce a ce za a janye jami'an sojoji da suke bada kariya gare su a waɗannan yankuna
Ina da nuna abin da dalilin da yasa na baka wannan dan kaga cewa ana yin kokari har ma an gamsu da cewa kokarin da ake yi ya haifar da da mai ido da
to gamsuwar ga gwamnati kenan koko ga al'ummar Najeriya wannan gamsuwar ba al'ummar Najeriya ke cewa a cire su ba gwamnati ce ta ce a cire su
wannan fahimta ce taka kuma kana da damar ka irin wannan fahimta amma dai al'ummar wurin su karen kan su kaje ka tambaye su kaje
Dr. Umar Jibrin Gwandi kenan mai baiwa ministan shari'a Abubakar Malami shawara. Daga batun na tsaro a Najeriya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda kungiyar 'yan ta'adda ta IS reshen ƙasashe da suke kudancin Sahara suka ɗauki nauyin harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji sama da 80 a jamhuriyar Nijar. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan shine karo na biyu da reshen IS a yankin Sahara ke daukar alhakin munanan harin da suka yi sanadiyar mutuwar sojojin Niger kusan 200 a ƙasa da wata guda akan iyakar ƙasar da Mali. Kamar yadda abin yawa kana a washegarin harin Barikin Inates, a wannan karan ma kungiyar ta'addancin ta yi amfani da kafafen sada zumunta don yada bayanan abubuwan da suka faru a Barikin Shinagodar a ranar Alhamis 9 ga watan Janairu. To kowace irin fasara za a yi wa wannan ikilali? Tambayar kenan da na yi wa Alkasim Abdurrahman wani mai sharhi akan sha'anin tsaro.
In kadiba makamman da aka yi aiki da su na kasashen nan ne na Mali da na Burkina irin wanda aka yi aiki da su ne a Inates da su ne aka yi aiki a Shinagodar. Kinan babu wani mamaki a ce sun dauki nauyin kai harin kuma ajandar su ita ce cikin wannan shekara ta 2020 su kafa daula wadda tana da yanki tana da ƙasa tana da al'umma kuma cikin bangaren Burkina da bangaren Mali su rigai sun samu yankuna wanda suke hannunsu abin da ya saura su hada shine bangaren jamhuriyar Niger kuma gurinsu shine har su kai gabar teku babbar barazana ita ce ƙasar Cote d'Ivoire da ƙasar Ghana
sanarwar kungiyar wace aka yada hada da wasu hotunan da ake dangantawa da halin Shinagodar ta ce mayakan reshen IS a yankin Sahara sun yi nasarar kashe sojoji 114 alƙalaman da ke cin karo da waɗanda da gwamnatin Niger ta bayar a washegarin faruwar wannan al'amari.
Irin yanda su kungiyoyin nan na jihadi ko na ta'addanci suka kurdo cikin kahohi na sada zumunta social media inda suke sakin labaru na ƙarya saboda rikita ko kawo rudani cikin al'ummomin kasashe. Wannan abubuwan suna faruwa kwarai kuma sun yi tasiri, kuma jahilcin al'ummomin yana taimakawa kan haka.
Rashin IS a yankin Sahara a ƙarƙashin jagorancin Adnan Abu Walid al-Sahrawi ya samu gindin zama ne a arewacin Mali, abinda ya baiwa shugabannin kungiyar damar samun magoya baya daga cikin al'umma sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga wajen hukumomi, inji Abdu Alhaji Idi na kungiyar rajin kare demokradiya ta FSCN.
Da ka san ba su da yawa, to yanzu sun yi yawa, kuma yanzu har sun hutu sun bar iyaka da Mali da Algeria, sun komo na wajen, tunda ka san ƙasar Algeria kamar ta kare kanta ne, suna da wuyarsa a kai cikin ƙasar Algeria, sai dai su tai ƙasar Mali. Da ƙasar Mali yanzu su rika sare ka noke wajen ƙasar Niger, wajen ƙasar Burkina, amma dai Mali suka samu gurin zama.
A wani abin da ke zama bakon al'amari, wasu rokokin da ba a san ta inda aka harbo su ba sun fada a jiya da asuba a ƙauyen Kongu da ke gabasin birnin Yamai, kuma a cewar wasu bayanai abin na da nasaba da ayyukan ta'addanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma bari mu kawo muku shirinmu na gaba.
Himma bata garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma bata garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne
Abubakar Alal na asalin ƙasar Niger wanda ke jihar Indiana. To Malam Abubakar, kakakin ka bar Niger ka zo amma ka taɓa zuwa wani gari?
Wallahi ni ban taɓa hitawa, tunda nake dai Niger in ba irin wagarta ya dai ka tai kai ziyara Najeriya haka, ka gano mutane Najeriya haka. Ban taɓa zuwa ko'ina ba, da hita da wani zumman wani dai in ta yi wani abu daban. Ni da matan da na taso cikin karantar da yara ne, ina karantar da Faransa da harshen Larabci.
Harshen Larabci, ikon Allah. To wannan da suka taimaka maka zo nan Amurka, suka yi maka takardu, suka baka visa, izinin shiga na Amurka?
Kasan akwai program da ake cewa sponsorship, kamar a yi a sponsorizan mutum bisa kan wani abu wanda yake wanda babu shi garinga. Misali kaga aikin da yake rike da babu shi garin ga, kuma sun dauki irin wannan abin da mahimmanci. To bisa irin wannan process din da bi har na samu takardu, sai kuma iyale na su ma suka hana da su duka.
Kenan kai amfani da ira ta baka damar ka shigo na Amurka?
Kware ku, haka ne.
Haka wannan mutane da ba su san da akwai irin wannan hita, kika sa mutane suka makira a Niger ko su yankuna
na yi? Ai kira, ai wannan abin ma zan ce maka, za ka dauka kasuwanci ne ma, tunda dai yau wannan yau wanda ba su gari kira ma ba suna wannan kasuwancin, tunda a gida ma za ka gani, za ka iso mutane yana jan hall.
Iko
yana sai ga makera yana sai da kasuwanci ne.
Haka ne, muna ganin mutane.
Haka ne.
Iko Allah. Ka san mutane da ba su akwai irin wannan possibility za su ba mutane abin. Zuwanka na fara, waye baka taimakon da zaka? Dan ka san daga Niger zuwa na Amurka akwai kuɗi sai ka kashe wajen miliyoyi.
Wace program din da par volunteer ko?
Haka ne.
Wato kamar irin wannan allowance da ake gwamnati take ba ma'aikata in sun ce za su aje aiki. Kuma shi da ma makasudin allowance din ai da ma dan bar mutane wato su tashi da tuttuken su ne. Wato sa'an nan gwamnati da kanta tana son ta rage ma'aikatanta, sai ta ce to ga wata mafita ga wanda yake son shi ya yi kan shi, sai gwamnati ta sallame shi da ya tafi, in ma abin ya yi kamar da al'adar ɗan Adam ko kuka ya zama ka zai.
Kamar dai tambola ce kenan.
Yawwa.
Ikon Allah.
Haka nan ne.
To da ka zo nan ga ka zo da asruha da yawa, ka zo da kayan aikin ka?
Da kayan dai irin artizana na gida wanda muke sai da kuma na yi fuwar iri. Ina tunanin fuwar ɗin da na fara ita ce African International Festival wanda ake a nan Brooklyn. A New York da ita ce na fara. To a nan ma na samu kontakin mutanen da suke ce ai wannan kaya ana son shi wuri kaza wuri kaza, to kaga inda na fara kenan. Dalalane yan watanni biyu kuma na dan zagaya wani su Connecticut to Washington daga nan a sai na koma gida kuma na je kuma na sake kawo wata visa na fara da sai da ni tsawon shekara uku ina yin haka na zagaya ko ina a America
kullun da ka samu da kaddiba kaga albashin da ake baka Niger ya kaga sauyi abin na fara mamaki
ko ai ba kamanta a wannan kuma ma da ni na samu albashi na shekara biyu na malamin makaranta ba ina son in karyar da malaman makaranta guya kan su bar wannan abun bane a'a aikin da suke yi yana da muhimmanci ba kudi ba za a ji ba a tsaya a yi shi amma lalle abun bai kama ka san kasuwanci kuma dama da karantarsuwa ba ba daya ne ba abun kudin ba daya ne ba amma kuma ai darura ce kuma a tsaya a samu ma'an da za su karantar da yara tunda dai dole dai kasa ba ta ci gaba sai da ilimi
haka nan ne dan idan ka diba na Amerika kuma da wasu kasashe suka ci gaba kamar su Japan da su shin za ka ga kudin da ake ba ma'aikata da ke kula da harkar ilimi ba abun wasa bane ana zuba dubban kudade kuma malaman makaranta musamman ma ince na primary na secondary school duka su ma ana ba su salary wanda ya kamata wanda ya cancanta domin su kula da ilmantar da wannan matasan
eh kware daga to wannan kasan duka ya danganta da arzikin kasa ne to abin duka kasan hali ke kawo haka nan dan akwai halin yin hakan nan ne zaka ganin nan dan abin yana haka to dan ma gida ai ka gani dan abin dai su ma in ka doka dai in ka shi da wasu abubuwa daban ai bisa kan ba salarial ai ma'aikatan abin karatu education suna da wato albashi ne dama bisa kan kaman wa'ansu ma'aikatan ne sai kawai halayen da za a yi a samu wasu kuɗi na daban ne wannan ba Allah mushan makaranta ba ya da su
hakan to da ka zo na Amerika ka gamu da wasu ƴan Niger ko wasu ƴan uwanka wanda su rige ka zuwa na Amerika
sai kware ni da ma da nazo hanya ce na biyu kai in zo ma a gaba na akwai tawaga ta mutum 20 artisan da suka taso daga jidar suka to wannan garin da saboda fara artisan
daga Agadez kawai koko daga jahohi da dama
no daga nan Niame dai suka
daga Niame eh
ka san sa'annan kuma ita ma da kanta ambassador tana bisa wannan program din na Agoa
ambassador ta Niger koko office secretary kasar Amerika
a office secretary na Amerika wanda yake can suna tsoro guiwa ga dukkan wannan wato abubuwan wato kere-kere don su samu dama kamar a musu wani irin godabin da za su iya tahowa nan garin ga suna sayar da kayan su suna koma to wannan abin
ya taimaka
kamar irin shi ne na taho cikin irin shi ne na taho
yanzu idan wani makeri yana sauraron ka yana wani ƙauye ina a can Niger ko kamar ko Chad shi ma yana so ya yi amfani da wannan shirin na Agoa ga ganin ka wacce hanya kamata ya bi domin shi ma ya samu wannan
hanyar da za a bi guda ce na kan cewa ya to ko da yake yanzu ka san gida suna da tsari duka inda zaka iske masu sana'a ba makera kadan ba ko ba kadai ba duka masu sana'a suna da hanya wata irin kungiya da suke cooperatives wanda ta kungiyar su to bisa kan wannan kungiya da yawa mutane da yawa suna samun alhurma bisa kan sana'a sun tayi a ambassad ko da yake abin ya rage
a kenan sai su tuntube ofishin shekarancin kasar Amerika dake kasar su inda suke
kware da gaske na kan su samu daman da za su iya zauwa su sai da kayan su shiga baje koli da ake yi
kuma wannan kayan ba a amsa wani jangare haka ba a sa wani kuɗi gare su
a ba kayan babu abin da ciki kayan babu misunanshi babu jangale a cikin kayan
eh kun ba su biyan ko dala in sun shi option da karanci kasar Amurka ba su ba sai kuɗin visa da
kuɗin dawainiyar biyan visa din dan akwai abubuwan takardun da ya kamata mu ce kammala dole sai ka gwada shaidar kana girki a can gida kana da kuɗin da zaka zama a gida ba zaka da ruwan wani abu ba ga abin da zaka biyan hotel ɗinka nan ga abin da zaka iya biyan jirgin sai dai ka gura musu shaidar kai ba haka ba kake son ka zo garin
ko in mutum bai da wannan kuɗin sai bi wanda ke da kuɗin sai ya taimaka mishi irin wannan sai ya bashi kamar ya bashi dallafi in ciya ya bashi dallafi wanda
ba bayan fage ce ni dai ba fada ba
a ka san me nake cewa yanzu for example din akwai in kai yanzu kai ba ka zama kasan nan ba ka son harkokin su kamu ka san wani makeri wanda ke Niger ko yake Kamaru ya iya kayan aiki na koyi yana so ya zo in shi bai da kuɗi zai iya kiran wani haka ya ce okay ga abubuwan nake so in yi eske za ka iya tallafa ni
da eh to wannan ai kuma ka san sai mai makama juna ce wannan ala abu ne wanda yake akwai tsakanin musulmi kuma tsakanin mutane duka dangi ƴan uwa marinless ba ma ga ba haka ba ai mutane da yawa ba musulmani ya zo a Niger ba suna tambayar wasu da suke kasashen waje kasashen ƙetare sai makama su ta wani fanni haka nan kware da wannan akwai shi
To Abubakar Alal kenan dan asalin kasar Nijar wanda ke jahar Indiana mun gode daga ba mu dama tattauna ta daga a cikin shirin himma ba ta gargo wanda ni Abdul Aziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amerika sai kuma ba ku mai zuwa idan Allah ya kai mu
Tragedy da Abdul Aziz Adli Toro Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia inda agogo muke cewa karfe 10:25 na sanyin safiya yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar sakon email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Comrade Mansur Babawo na fada da Tasiu Ismaila Zita Gozaki. Sun ce hukumar zaben jamhuriyar Niger da fata zaki gaggauta shawo kan ƴan matsaloli da ake fuskanta wajen yi wa ƴan ƙasa rajistar katin zabe. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Mansur Almugumal. Yana cewa salam muryar Amurka. Sauke harsoshin sojan ƙasar Niger da maye gurbinsu da Sabbi da Muhammad Yusuf yayi hakan yayi daidai da fatan Allah ya sa hakan ya zama salar ingantuwar tsaro a ƙasar Sako na gaba kuma ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashua yace hakika yau ake bikin tunawa da ƴan mazan jiya a Najeriya wanda yazo daidai da tunawa da cikar Najeriya shekaru 50 da yakin basasar ƙasar yayi daidai Allah ya ji kan mazan jiya ya sa mutuwa hutu ce a gare su sako na gaba kuma na cewa alƙalan da ke gudanar da shari'o'in ƙararrakin zabe da fatan za ku yi shari'a cikin gaskiya da adalci ku bai wa mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da bin umarnin wani ko wasu ba daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a sako na ƙarshe ya fito ne daga Attahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar gasar tarabar Najeriya yace yabon gwani ya zama dole hakika muryar Amurka sashen Hausa kun cancanci yabo sosai domin tsarin sabbin shirye-shirye da kuka yi mana alƙawari da albishir da su da ji za ku kayatar da mu masu sauraron ku da kuma bibiyan ku a shafukan na zumunta na yanar gizo Babu abin da zamu ce muku sai dai mu ce Allah ya kara muku basira da daukaka.
Tawage da Aisha Tusile da wasikun masu saurare. Yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takeice.
Sauran Amurka da China za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kasuwanci a yau Laraba don warware wasu batutuwa da ke tsakiyar rikici kakan da ake samu a fannin tattalin arziki da aka yi ta yi tsakanin manyan kasashen biyu cikin watanni 18 da suka gabata Shugaban Amurka Donald Trump zai karbi bakuncin mataimakin Prime Minister China Lu He don bikin sanyawa yarjejeniyar hannu a fadar White House a tsakiyar watan Disamba ne bangarorin biyu suka amince da abin da suke kira mataki na farko a yarjejeniyar A yau Laraba ake saran Majalisar Wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a kan batun tura takardun dalilan neman tsige shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga Majalisar Dattawan Ƙasar don fara zaman shari'ar da ake saran yi a makon gobe Majalisar ta amince da takardun tuhume a watan da ya gabata amma shugabar majalisar Nancy Pelosi ta jinkirta tura takardun yayin da majalisar Democrat a majalisar wakilai suka yi kokarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yarda a saurari bahasi daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar
Trauma sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku na anjima za ku ji mu dauke da wani shiri wanda a yau za mu sake ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'inmu na yau shine a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru 50 da kammala yakin basasa a Najeriya shin kun gamsu da matakan tsaro da ake dauka a kasar yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ta jagoranci shirin ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Daniel Crofton ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.